you never gonna nail the limit. Stay away. Your mom is not America. You're raised from Washington. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 17 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Aisha da kanin labarai.
To baba, fada ya dan kara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama a gabashin kasar. Hukumomin Iran sun ba da sanarwar dawowar yan sandan da'a kan titi bayan da wasu mata suka ki bin dokar sanya hijabi karara bayan mutuwar matashiyar nan yar shekaru 22 Mahsa Amini a hannun yan sandan. Sannan wata kungiyar masu tawaye a kasar ta kashe akalla mutum 11 arewa maso gabashin Congo wanda ke kan iyaka da kasar Rwanda a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da wata doka mai cike da cece kuce da ta halatta noman tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya.
Yawanci suna ganin cewa an ba da dama a shama ta kowane hali kuma kowane yanayi. Lamarin ba haka yake ba. Wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya, to insha Allah hukumar kasa za ta yi sharaf da shi.
Haka zalika, a cikin shirin za a ji cewa illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ba su tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki kadai ba, har ma da wato bangaren kiwon lafiya. Sa'annan ka bar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na Sarfilo Hashim Gumel. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fada ya dan kara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama akalla a wurare uku a gabashin kasar, a cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia a kafar Telegram a jiya Lahadi. Dakarun Ukraine sun bayyana cewa suna samun nasara a fadin da ake yi a yankin arewaci da kudancin birnin Bakhmut da yaki ya daidaita wanda dakarun Russia suka mamaye tun watan Mayu. Haka kuma ana ci gaba da batakashi a yankin Zaporizhia, inda nasarar da dakarun Ukraine ke samu akan dakarun Russia da ke kara karfin tsaronta ba ta da yawa. A kwanakin nan Malia ta yi ikirarin cewa dakarun Kyiv sun yi nasarar lalata sansanonin adana makaman Russia guda 6 cikin sa'o'i 24, abinda ke nuni da irin dabarun Ukraine. Ninninka tallafi ga Ukraine mai fama da yaki ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin kasashen duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta kara da cewa da kuma bunkasa tattalin arzikin kasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a bangaren taron ministocin kudi na kasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya, wato G20 da ake yi a India, Yellen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya a tsakanin baiwa Ukraine tallafi da kasashe masu tasowa. Sannan Yellen ta yi nuni da irin kokarin da ake yi na shawo kan matsalolin basussukan da kasashe marasa karfi ke fama da su, da yi wa tsarin bankuna garin bawu da kuma batun tsarin haraji na duniya. Kana ta yi gargadin cewa kada a yi gaugawar duba yiwuwar dage harajin da aka sanya wa China. Akan batun mamayar Russia a Ukraine kuwa, kasancewar dukkan kasashen biyu na samar da abinci a duniya wanda gaba daya suka fitar da kusan rubutun alkamar da ake saidawa a fadin duniya, lamarin da ya shafi tattalin arzikin kasashe a fadin duniya bayan da farashin kayan abinci yayi tashin gurin zabi. A jiya Lahadi, hukumomin Ukraine sun ba da sanarwar dawowar yan sandan da'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar kasar ta sanya hijabi. Wato yan sandan da'ar sun daina fitowa kan tituna biyo bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar bayan mutuwar matashiyar nan yar shekaru 22 mai suna Mahsa Amini a hannun yan sandan. Yan sandan sa'an ne suka tsare Amini bisa zargin rashin sanya hijabi yadda ya dace. Duk da cewa zanga-zangar ta yi sauki yanzu, mata da dama a Iran suna take dokar sanya hijabin da take wajibi tun bayan mutuwar Amini. Sa'id Muntazir Al-Mahdi, mai magana da yawun hukumar tsaron jamhuriyar Islamat ta Iran wato Faraja a jiya Lahadi ya ce an dau matakin dawo da yan sandan da'ar ne domin amsa bukatun al'umma da kungiyoyi da ma hukumomin al'umma daban-daban da kuma matsi daga shugaban kasar da ma'aikatar shari'a to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Anjima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da wata doka mai kike da cece kuce da ta halatta noman tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya. Matakin da zai taimaka wa kasar shiga jerin kasashe da suke amfana da samun miliyoyin biliyoyin daloli daga wannan masana'antar a fadin duniya. Ga dai Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani.
Wadirin wanda aka yi wa kwaskwarima bayan kotun kolin kasar ta dakatar da fara aiwatar da dokar da farko inda ta ce sashe na 43 na dokar ya ci karo da sashe na 106 na kundin tsarin mulkin kasar a halin yanzu ya baiwa ma'aikatar harkokin cikin gida ikon bada lasisin noma tabar wiwi ga waɗanda suka dace bayan shugaban kasa ya rattaba hannu a kai
The question is that those in favor of the motion say aye those against say no the ayes have it the motion is carried
Gobin majalisa an karanto dokar miyagun kwayoyi na 2023 a karo na uku waɗanda suka amince su ce ai waɗanda kuma ba su amince ba su ce a'a ai sun yi rinjaye kuma an zartar inji kakakin majalisar dokoki right honorable Alban Badin yayin da duk ɗan majalisa suka amince da dokar Nana Kweku Ajiman shugaban kungiyar Empire na Ghana kungiyar da ke fafutukar tabbatar da wannan doka yayi bayanin bambancin tabar wiwi da aka zartar da dokar nomawa Ghana da kuma irin tabar wiwi da ake sha domin nishadi ko mai.
The industrial cannabis grows to about 16 feet tall.
Tabar wiwi na masana'antu na girma zuwa tsayin kusan kafa 15. Kuma ganyen siriri ne jikin reshe mai kauri kuma yana kunshe da sinadarin THC na 3 cikin 100. Amma tabar wiwi na nishadi ko mai na da tsayin kafa 7. Kuma ganyen na da fadi sosai da wasu kwayoyi har yanzu dokar hani da shan tabar wiwi don maye da nishadi na nan kuma duk wanda aka kama zai fuskanci hukuma kamar yadda Dr. Salisu Angu likitan kwakwalwa da ilimin halayya dan adam ya kira ga matasa da kada su yi wannan doka rashin fahimta
mutane sun fara samun wato misconception game da wannan law da yake an pass musamman ma waɗanda yake suna amfani da wannan ganye suna sha yawanci suna ganin cewa wa an ba da dama a sha ma ta kowane hali kuma kowane yanayi lamarin ba haka yake ba wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya to insha Allah hukumar kasa za ta yi charab da shi
wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da zartar da wannan kuduri da majalisar dokoki ta yi
sunana Muntala Garba wannan kafsani da Alhaji Ungon Karki gaskiya majalisar watan dokoki hanyar nan da suka bayar na cooking wiwi a ra'ayi na dai bai min dadi ba kwarai da gaske saboda mu gane nan muna da wani ta'ada ne wato idan an baka taki ɗaya sai ga an yi taki 10 bisa kan taki ɗayan nan wannan abin nan da suka baya shi dai su bada hanya waɗanda yake muyagu kuma su shige ciki suna yin wanga cuki na ganyen wiwi har ya zo ya zama to yara su zo suna shige shi
sunana Malam Isa Mairago Jibril Abbas ina ra'ayin dangane da amincewa da majalisar dokoki ta yi kan shuka tabar wiwi a fannin masana'antu da sarrafa magunguna ina ganin yin hakan ya dace lura da cewa waton yanda zamani ke gudana ya kamata a yi wa wannan sashin doka gyaran fuska domin al'ummar kasar Ghana su kuma su samu sukuni na cin amfanin ci gaban magunguna da kuma sarrafa magunguna da ake yi da tabar wiwi
daga cikin kasashen da suka zartar da dokar halatta noman tabar wiwi domin kiwon lafiya sun hada da Zimbabwe Afrika ta Kudu Uganda, Uruguay, Canada da kuma Thailand. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Masu aikin ceto a Koriya ta Kudu a jiya Lahadi sun fito da gawarwakin mutane tara daga wata hanyar karkashin kasa da ruwa ya shanye, inda motoci 15 suka makale a cikin ruwan tabo bayan ruwan sama da aka kwashi kwanaki ana yi, wanda ya haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar laka wanda ya lalata gidaje a fadin kasar. Jami'ai suka sanar mutane 37 ne suka mutu, sannan kuma aka kwashe dubbai daga wurin tun ranar 9 ga wannan wata mai ci, a lokacin da aka fara ruwan sama mai karfi kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar Koriya ta Kudu. Akalla masu aikin ceto 900 da suka hada da kwararru a fannin ninkaya suka bazama a hanyar ta karkashin kasa dake babban birnin Shangu, inda ruwan ya tafi da motoci har ma da nasafa a yammacin ranar Asabar, a cewar babban jami'in sashin masu aikin kwana-kwanan birnin Sojun Il a wani taron manema labarai. Jami'an kwana-kwanan sun kiyasta cewa hanyar karkashin kasar ta cike da ruwa cikin 'yan mintuna 2-3. A ƙarshe, wata ƙungiyar masu tawaye ta kashe akalla mutum 11 a arewa maso gabashin Congo, a cewar wani jami'in yankin a jiya Lahadi. Isaac Kibira, mataimakin gwamnan yankin Buito da ke arewacin Kivu, ya ce 'yan tawayen ƙungiyar M23 ne suka kashe mutanen, wato ƙungiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da alaƙa da Rwanda, sai dai Rwanda ta musanta wannan zargin. Cikin shekaru 10 da suka gabata ne ƙungiyar M23 ta yi suna, lokacin da mayakanta suka kwace Goma, birni mafi girma a gabashin Congo wanda ke kan iyaka da Rwanda. Sannan kungiyar ya samo asali ne daga ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da aka cima wata yarjejeniyar da ta yi zargin gwamnatin Congo da kin aiwatarwa. An gano gawarwakin fararen hula 10 da safiyar jiya Lahadi, inda aka jera su a layi guda 2 cikin ciyawa, bisa rahoton wata kungiyar bincike da ke Paris mai suna Sahel Intelligence. Kungiyar ta M23 sun mamaye wurin tun ranar Talata kafin daga bisani suka janye. Kungiyar M23 tana ɗaya daga cikin kungiyoyin 'yan bindiga sama da 120 da ke fada a gabashin Congo, galibi waɗanda suke fada akan mallakar filaye da kuma neman iko da mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu daraja da yawa, yayin da sauran suke kokarin kare al'ummominsu daga kungiyoyin 'yan bindiga da ke gaba da su.
A gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, illolin matsalar wutar lantarki a Najeriya ba su tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki ba, har ma da bangaren kiwon lafiya. Rashin wadatacce wutar lantarki da kuma tsadar samar da wutar lantarki daga janareta suna hana asibitoci da dama ba su iya kulawa da majinyata, lamarin da ke janyo mace-mace. Sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun wutar lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto na musamman.
Ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a kananan garuruwa ko yankunan karkara, labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu ba ne. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare ya yi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare ya yi sakamakon rashin lantarki. Wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya, musamman a yankunan karkara a kasar.
Ka san harkar aiwuwa yawanci da dare ne, to idan yazo da cewa ba wuta a nan wurin, mutane suna tsoro zuwa, da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba. So an zo an rage ba a samu aiwuwa kamar da ma'aikatan ma ba su yada su yi aikin dare. An zo kuma wajen rigakafin yara, a gaskiya da muna samun damuwa sosai. Domin muka doke shi mu kai mujen ijiye a wura asibitocin da suna da wuta constant, musa su a fridge, sai in ya zo ranar da za a yi ma yara, sai a birnin mata su zo suna jira, za a kama hanyar aje a doka a kawo. Wani lokaci kafin a samu a kawo za a iya haɗu da go slow, ba za a dawo da sauri ba, wasu ma sun gaji da jira sai su kama yansu tafi.
A yanzu asibitin na Karu dake babban birnin tarayya Abuja yana samun lantarki a kowane lokaci tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana solar mai suna Voices Energy ya samarwa da asibitin solar domin aikin kula da marasa lafiya.
Kawo wannan solar system din a nan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. Mata kuma da yawa suna zuwa in ka duba record na ayyukan mu ma a wata daga lokacin mun kai 60 da wani abu a wata. So ba mu da damuwa a shafin zancen ayyukan yanzu da zancen wuta. An zo kuma wajen immunization kafin yara. Kin da aka kawo wannan solar ba mu da damuwa vaccine namu bai lallace mata kuma suna farin ciki aikin mu kuma yana tafiya yanda ya kamata.
Injiniya Tommy Bayo Ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na Voices Energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen mai da asibitoci zuwa solar.
I'm looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers.
Abinda muke shiri shine mu tabbatar mun samar wa da kananan asibitoci wutar lantarki ta solar. Domin su kasance sun daina dogara da wutar lantarki ta Najeriya. Yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa. Ba su da kayayyakin aiki masu daukar wuta da yawa. Duk abubuwan da suke da su ba su da yawa. Kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa bane. Suna shan kilowatt kaɗan ne wanda ƴar karamar tashar solar ta ishe su,
which is a solution that we provide.
Kungiyar likitoci ta Najeriya NMAD ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu dake babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala, taskar BOA daga Abuja, Najeriya.
A gaida Alhassan Bala da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai duba labarin korawan dan jarida ne daga aiki da gidan rediyon Al'ansar dake Maiduguri da jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Aka sanya auku ne biyo bayan ziyara da kafafan labaru suka kai wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum, inda gwamnan ya nuna bacin rai kan gidan rediyon Al'ansar har ma ya yi barazanar rufe gidan rediyon. Da alamu kuma gidan rediyon ta ba da haƙuri har ma fushin ya faɗa kan ɗan jarida ɗetal mai suna Adamu Ali Ungulli da ke gabatar da wani shiri mai taken Arewa ina mafita. Da ba mamaki hukumar gidan rediyon ke ganin shine abin da bai yi wa gwamna Zulum daɗi ba, don haka ta kori ɗan jaridar daga aiki don ci gaba da samun jituwa tsakanin gidan gwamnati da gidan rediyon da talabijin na Al'ansar. Bincike da shirin ciki da gaskiya ya gudanar ya gano ɗan jaridar dai yanzu yana zaune cikin firgici da rashin aikin yi, yayin da gidan rediyon Al'ansar ke neman nesanta duk abin da ya faru da gwamnati, inda da farko ma kafar labarin ta musanta labarin sai da shirin nan ya tabbatar da babban manajan gidan rediyon cewa ya ga takardar da aka rabta ba wa hannu da ya tabbatar da kura Adamu Ungulli. Da farko dai ga abin da Adamu ya shaida wannan fili.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Adamu Aliyu Ungulli daga nan Maiduguri. To abin da ya faru shine wata rana, ranar Laraba, shugabannin gidajen rediyo na Maiduguri da Peace FM da DRTV Radio haɗin kan sojoji da kuma Al'ansar sun je gaida gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum sakamakon samun dama da ya karagar mulki karo na biyu. An je taya shi murna game da wannan nasara da ya gidan gwamnati da ke nan Maiduguri. Ranar Laraba zan iya tuna kaman biyar saura sai na samu kiran waya daga cikin waɗanda suka je gidan gwamnati na gurup-gurup ƙungiyoyin kenan mutum ya tambaye ni ce Adamu kana ina nace ni nan ina kasuwar Gamboru
a nan ne wai tun da ka
dai daga ciwon da suka je gidan gwamnati din
nan
sai tun kana ina Adamu nace ina kasuwar Gamboru ina zo sayan hatsi da alkama don shirye-shiryen gobe azumin Allah kai mu wasu ranar Laraba da yamma Alhamis aka tashi da azumi a nan Maiduguri sai ce sosai ina kai nace ina tashi zan je gida bayan sallar isha'i in Allah kai mu zan je radio dan star ina da program 7-8 za mu yi akan muhimmancin azumi da kuma abubuwan da suka jefta akan yin azumi sai mutum ya ce min gaskiya zai wuya fa ka yi wannan shirin wato program din nace me ya faru yace yanzu haka mun fito a gidan gwamnati abin da ya faru lokacin da shugabannin kawai da labari suka shiga zai da gwamna to mu ba mu san me ya faru ba sai muka ji gwamna yana magana ran shi ya baci yace al'ansa radio ina shugabanku sai aka nuna shugaban general manager shi ne ya dan daga cikin wani tsotsi bangaren al'ansa din gwamna yana magana yake duk abubuwan da muke yi a radion ku ana kira mutane suna kushe ayyukanmu zan sa a rishe radion ku wani ba na wajen duk abin da ya faru mutum ya mun labari ya mun rishe abin da ya faru ce ga ci gashi a karshe dai gwamna ya fushi har ya ga microphone yace zan sa Babaje je rike radion ku engineer Adam Bukar Babaje na shugaban Umar Boji to a takaice dai faɗa mun haka yace yanzu ga abin da ya faru mun fita gidan gwamnati a multipurpose hall ga abin da gwamna ya faɗa dan mu ba mu samu mun ida gaiso mu ba ma mun fita kawai to daga ƙarshe dai ni daga karfe 5:15 na maraicin wannan Laraban sai naga WhatsApp ina sako ya shigo daga shi general manager na gidan radio Al-Ansar Muhammad Usman a rubuto takardar da aka tsara daga aiki wato time show of appointment sai ce mun gashi abin da ya faru sai hankuri ga abin da ya faru amma Allah da muna kokari mu ga ka dawo baki aikin ka sai nace GM me ya faru naga takarda ta mention appointment yace eh haka ne me ya faru sai na buɗe na karanta nace na ga ta me dalili sai ce a an fada mana cikin program naka da kake yi wato arewa ina wata wanda kake gabatarwa karfe 7 dare zuwa 8 an fada mana cewa ciki masu kiran waya kana gori suna kushe ayyukan gwamna na gwamnatin Borno kenan nace haka aka fada muku yace eh nace to ina sheda yace sheda kai hakuri mu ma direct daga sama aka bani nace direct eh an ba ku umare ki ne yace eh nace to ai tunda aka buɗe radio Al-Ansar a watan Janairun 2020 zuwa wannan 2023 duk bayan awa daya akwai automatic server na'urar computer bayan awa daya program suna adana kansu suna saving kansu idan aka fada date da rana da lokaci ni na imanin cewa aka ji aka bincika za a samu abubuwan da na yi a cikin program ɗin amma ba shaida sai ta kai hakuri ga abin da ya faru sai ce to naji Allah sa shi mafi alkhairi sai na hakura na yi shiru
shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi babban manajan gidan rediyon Al-Ansar wanda aka yi ta nema amma samun sai gagara daga bisani mun yi nasarar samun sa kuma bayan da ya ji bukatar neman bahasi kan kora Adamu sai ya juya harshe zuwa Turanci tare da zargin yadda aka tunkare shi da cewa an nuna rashin kwarewa aikin jarida ko an saba ka'idar aiki wato unprofessional manner kamar yadda ya rubuta a takardar korar Ingulde da wannan fili ya karanta to sai da gwamnatin jihar Borno ta bakin mai taimakawa gwamna kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni magana ta mutu kuma an samu kuskure a bangarorin biyu amma sam ba ta da masaniya kan korar dan jarida daga aiki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na farko dai gidan radio nan kana nan kana aikin ta. Kuma wannan magana tsohon magana ne gaskiya ya ce wata uku da wannan abin ya faru. Abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare. Akwai kuskure daga ita gidan radio, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno. Wannan shine gaskiya lamarin. Kuskure gidan radio shine ma'aikatan bar ma'aikatan su wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan rediyo gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman dangane da ya shafi tsaro ko kuma wasu manganu ba su ta da hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon na yin da shi wannan ma'aikatan sun dade suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani ce sai ya mana ya yi taban gano wanda yake ba haka gaskiya a ciki ko magana da zai ta da hankalin mutane ko to wannan shi da abin da ya faru amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gane dai wannan kuskure ne
yanzu ne hali yake ciki shi ne zai yana ci gaba da aiki ba tare da tsangana ba ko kuma har yanzu da sauraro na aka ba tsakanin shi gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo
ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake tafa da musallan ana ta gadan abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya bane su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je da tabbatar da cewa ba kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka bana ne ya ta a da kwawa biyu na je na zauna da su sai da tabbatar da cewa duk matsaloli an kawar da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar Borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci ga aka bar su ka ci gaba da aikin su kuma ka gaban tafiya gidan rediyon nan gwamnan ai sai gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na kwanciyar za su yi amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya yi kwamishinan gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je ya yi kwamishinan kaga in kuma an kare wani shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to aka kaice wannan shi ne abin da ya faru
a kushi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Gulde wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce a yau shi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talifin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar Borno
masu raro saboda kurewar lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to ma da la gaida Sarki Hashim Gumel da wannan shiri kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
to a takaicen fada ya dan ƙara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Russia suka yi arangama akalla a wurare uku a gabashin kasar a cewar mataimakin ministan tsaron Ukraine Hana Malia a kafar Telegram a jiya Lahadi dakarun Ukraine sun bayyana cewa suna samun nasara a fadan da ake yi a yankin arewaci da kudancin birnin Bakhmut da yaki ya daidaita wanda dakarun Russia suka mamaye tun watan Mayu ninnan ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaki ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin kasashen duniya sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi ta kara da cewa da kuma bunkasa tattalin arzikin kasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka sannan a bangaren taron ministocin kudi na kasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya wato G20 wanda ake yi a India Yellen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa Ukraine tallafi da kasashe masu tasowa a jiya Lahadi hukumomin Iran sun ba da sanarwar dawowar 'yan sandan dan da'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar ƙasar ta sanya hijabi 'yan sandan da'ar sun daina fitowa kan tituna biyu bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mai suna Mahsa Amini
ta masu raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku wato agogon Najeriya na ƙarfe 8:00 da 5:00 da Chadi da Kamaru wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umurni da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Jonah Cummings Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington nake muku fatan alkhairi wassalam